سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أنقوا نامنا قيسوا تأدين مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halarta wannan majalisi mai albarka akwai wacce take daidai da daya ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba, a jiya muna karatu a faɗin Allah maɗaukakin sarki, wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqbalu minha adlu wala hum yunsarun. Wannan ayar mun fara bayani a kanta a jiya, amma ba mu karkare ba, lokaci ya ƙure mana. Allah subhanahu wata'ala da ya ce wattaku yauman, kamar yadda muka yi bayani, wannan magana Ubangiji yake yi wa al'ummar Banu Isra'ila, amma mu ma mun shiga ciki. Kamar yadda muka yi ta bayani a baya, duk wata kissa da za mu ga an kawo wacce ta shafi al'ummun da suka gabace mu, to ana so mu ɗauki darasi, mu ɗauki izina a cikin wannan kissa. Sa'annan kuma duk wani umurni da Allah subhanahu wa ta'ala zai hakaito mana da yayiwa al'ummun da suka gabace mu, mu ma ana so mu zartar da wannan umurni ɗin. Sai dai in an samu wani umurni daban wanda mu yake ɓanta da mu. To amma matukar ba a samu wani umurni daban da yake ɓanta da mu ba, to duk umurnin da aka kawo mana ana ba mu labari cewar an umurci al'ummun da suka gabace mu, to mu ma wannan umurnin ya shafe mu. Haka nan duk wani hani da aka kawo mana cikin Al-Qur'ani wanda aka hani al'ummun da suka gabace mu aikata wannan abu, to mu ma wannan hanin ya shafe mu. Matukar ba a samu wani wanda ya bambanta da wannan hanin a cikin Qur'ani wanda yake banta da mu ba. Wannan shine ma'anar faɗin malamai da suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi khilafi. Shari'ar waɗanda suka gabace mu, mu ma shari'ar mu ce, matukar shari'ar mu bata zo da sabanin shari'ar waɗanda suka gabace mu ba. To shi yasa yanzu ƴan uwa, isoshin nan da zamu yi ta karanta, ayoyin da zamu yi ta karantawa har mu je aya ta 120, duka bayani ne akan Banu Isra'ila. To amma abin da ya kamata mu sani shine, ba wai kawai ana ba mu bayanin bane mu ji mu girgida kai, a mu ma ana so ya amfanar da mu, mu ɗauki darasi, mu ɗauki izina. In umurni ne, mu ma ya shafe mu. Idan hani ne, mu ma ya shafe mu. To saboda haka umurnin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayarwa a nan ma wannan al'umma ta Banu Isra'ila, umurnin bai takaita da su ba, ya mamaye hadda mu. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Jiya mun fara bayani kan wannan gabar kamar yadda nayi ishara a farko, ba mu karkare ba. To gabanin mu dora daga inda muka tsaya, wannan ayar ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala cikinta da ya ce wattaqu yawman, ku ji tsoron wani wuni. A nan gurin ƙarƙashin ambaton wannan wuni da Ubangiji ya yi, akwai abubuwa guda uku. Abu na farko, wannan yawman ɗin da Allah ya ce wattaqu yawman, ku ji tsoron wani wuni, wannan wuni Ubangiji ya siffanta shi da siffofi guda uku cikin aya. Wunin nan da Ubangiji ya ce mu ji tsoronsa, ya siffanta shi da siffofi guda huɗu waɗanda suke tilasta wa musulmi ya ji tsoron wuni. Shi ya sa a farkon bayaninsa ya ce mu ji tsoron wani wuni, sai kuma ya biyo baya da siffanta wuni da abubuwa guda huɗu waɗanda suna da girman gaske. Abu na farko cikin siffofi, ko siffa ta farko cikin siffofi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan wuni da ya ce mu ji tsoronsa, faɗinsa da ya ce wa la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wannan siffa ce ta farko cikin siffofin wannan wuni da Ubangiji ya ce mu ji tsoronsa. Siffarsa ta farko a wannan wuni, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wannan mu. To mu koma ga siffa ta farko wacce muka fara bayani a kan tajiya, wacce Ubangiji ya siffanta wannan muni da ya ce mu ji tsoronsa, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wannan siffar wunin na farko ke. Wata rai ba ta saka ma wata rai da komai, wata rai ba ta wadatar da wata rai da komai, mun yi bayanin wannan ajiya. Nan gurin ƴan uwa, da Ubangiji ya ce yauman, wannan kalmar ta yauman ɗin nan, ai wuni wuni shi ne fassarar ma'anar yauman, ko me yasa Ubangiji ya zo da shi na kira? Wannan galibi wanda yake karatun Larabci shi zai fahimci wannan maganar. In an ce na kira shi ne suna wanda yake gama gari, wannan ko wanda baya karatun Larabcin an ce suna gama gari zai iya fahimtar me ake nufi da suna gama gari. In an ce suna gama gari shi ne sunan da za a iya kiran kowa da shi, yanzu an ce mutum, kowa a nan mutum, alan guburo mutum, nima mutum, alaramma mutum, Baba Ahmad mutum, Abdulmalik mutum, Shehu mutum ne, Abdullahi mutum ne, Muhammadu mutum. Amma idan ka ce Abdullahi fa, ai ba kowa ne anan Abdullahi. In ka ce Ibrahim, ba kowa ne anan Ibrahim ba. In ka ce Isa, ba kowa ne anan Isa ba. Wannan kuma shi ake kira alam a Larabci, wato suna wanda yake kamar alama da za a iya gane ma'abocin shi da shi. To a Larabci ana da ma'arifa, ana da nakira. Ma'arifa ita ce sunan da in an faɗi an san ma'abocin suna. Na kira kuma suna cancan an faɗi gama gari ne, kowa zai iya shiga ƙarƙashinta. In ka ce yaro, wannan yaro ne, wannan ma yaro ne, wannan yaro ne, to amma yaran nan kowanne yana da sunansa. Misali a ce sunan wannan Abdullahi, to in ka ce Abdullahi ma'arifa ce, suna ne wanda yake sananne. To a ƙa'idar Larabci, idan aka zo da suna na kira, ma'ana suna gama gari, to suna ne wanda na farko yana mamaye waɗanda suke ƙarƙashin suna. Yanzu an ce mutum, duk wani wanda ke raye a duniya sunansa mutum, kun ga kenan babin yana da faɗi. To a nan gurin Ubangiji ya zo da sunan wannan yawm ɗin na kira, ma'ana gamamme, kalma wacce take gamammiya, kalma wacce take mai faɗi. Me yasa Ubangiji ya zo da sunan na kira bai zo da ita ma'arifa ba? Ai mun fahimci abin da ake nufi da na kira. shine idan aka ambaci suna wanda yake gamanne ga magari. Ma'arifa kuma an ambaci suna keɓantacce wanda aka san ma'abocin wannan sunan da shi, wanda kana faɗi an san sunan na waye. Wannan ita ake kira ma'arifa a Larabci. Na kira kuma in an faɗi suna ne mai faɗi wanda wannan sunan duk wanda ke ɓangaren jinsin zai shiga ƙarƙashin sunan. Yanzu ka ce likita, duk wani likita za a kira shi da likita. Duk wani wanda yake likita ne, su goma su ashirin ne a asibiti nan, duk za a kira su da likita. Amma in ka keɓe da wani abu da aka san shi da shi za a ce a'a. Misali ka ce Dr. Suleiman, ai kaga ba kowa bane Dr. Suleiman. Dr. Suleiman wannan a Larabci ana kiransa ma'arifa. Amma in ka ce likita, kowanne daga cikinsu za a kira shi da likita. To a nan gurin me yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da sunan wannan wuni na kira? Malamai suka ce don ya nuna mana girman sha'anin wuni. Kenan daga cikin fa'idojin suna na kira na nuna girman sha'anin wannan suna. Ke sa Ubangiji bai ce watta kul yauma ba, bai zo da ita da alif da lamu ba. Saboda alif da lamu a kalma a ka'ida ta Larabci na sa a san kalmar. Yanzu in ka ce ar-rajul, suna ne wanda yake sananne. Mutumin nan fa wanda kake ta iya san da wa kake. Amma in ka ce mutum, kowa za a kira shi da mutum. Wannan ita ce na kira. To anan haka Ubangiji ya yi anan. Bai kira sunan da sunan wunin da sunan da kowa ya sani ba, sai ya kira shi da sunan da yake gamanne gama gari don ya nuna maka girman sha'anin wunin. Wato wuni ne wanda yake da faɗi, wuni ne wanda yake gamannen wuni, wanda yana da tsayi, wanda abubuwan da ke cikinsa suna da yawa. Kamar yadda na kira, in ka ce mutum, ai waɗanda suke ƙarƙashin mutum suna da yawa. An ka ce mutum ba mutum ɗari ba ne mutum, ba mutum dubu ba ne mutum, ba mutum miliyan ba ne mutum, ba mutum biliyan ba ne mutum. Amma an ka ce Abdullahi za a iya ƙididdige su, misali a azare za a iya ƙididdige adadin Abdullahi. In ka ce Musa za a iya ƙididdige adadin Musa. Amma an ka ce mutum a azare, kowa mutum ne, kaga suna da yawa. To Allah ya kira wannan wuni da yauman, ya zo da ita a matsayin na kira, saboda yadda al'amarinta yake da yawa, yadda tashin hankalinta yake da faɗi. Shi yasa Ubangiji ya ce wattaku yauman, bai ce wattaqul yauma ba. Yanzu inda Ubangiji cewa wattaqul yauma, zai zamanto ya takaita mana wunin, kuma ya keɓe mana abubuwan da za su faru a wunin, wannan zai zama al'amarin da sauki. Amma da Ubangiji ya zo da ita na kira gamammiya, kalma wacce take gama gari, wannan sai yake nuna mana girman sha'anin wunin. Na farko kenan, yake nuna mana tsayin wuni, tashin hankalin da ke tattare da wuni, tsananin da ke tattare da wuni, shine yasa Ubangiji ya kira shi da yauman. Ban sani ba ko an fahimci bayanin, ko a sake fito da shi, an fahimta. Ubangiji ya kira shi da yauman, bai kira shi da al-yauma ba, saboda ya nuna mana faɗinsa da girmansa da girman tashin hankali da ke tattare da wuni. Kamar yadda yanzu in ka ce mutum, ai kalma ce mai faɗi wanda duk wanda yake rayayye zai shiga ƙarƙashinsa. Ƙarami ne, babba ne, dogo ne, gajere ne, namiji ne, mace ne, duka mutum ne. Saɓanin in ka ce mutumi ko ka ce mutumiyar ya keɓanta da mace, ko ka ce mutumin ya keɓanta da namiji, sannan ka ce babban mutum, ai an san yaro ba zai shiga ba. Amma in ka ce mutum ƙaramin, yaro ya shiga, babba ya shiga, namiji ya shiga, mace ta shiga, saboda me yana da faɗi. To haka nan ma yauman da Ubangiji ya kira a nan, ya nuna faɗin wuni da ya zo da shi na kira, ya nuna tsananin da ke cikin wuni, ya nuna tashin hankali mai yawa da ke cikin wuni. Dan mu maida hankalinmu a nan. Ubangiji ya ce la tajzi nafsun, nafsun ma ta zo me?
Na kira.
Ana fi gane bayanin na kira, ko mun yi bayanin ta ko? To me yasa a nan gurin nafsun ta zo na kira? Don a nuna cewa kowanne a wannan wunin, wunin abun firgici ne, kowane mutum wunin abun firgici ne gare shi, ba a ware wani gaban da wani. Nan ma nafsun ta zo na kira don ta nuna duk wani mutum da zai tashi a wannan wunin, wunin akwai tashin hankali tattare da shi, akwai tsanani tattare da shi. farkon suratul hajj mai ubangiji yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
waɗannan ayoyi da alaran mai karanta mana tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna girman sha'anin wannan wuri tashin hankalin da ke tattare da wannan wuri tsanani da ke tattare da wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane duka mutan duniya da musulmi da kafiri da fajiri da munafiki da balarabe da bature da bahaushe da nyamuri da kanuri da duka Allah yana magana da su ya ayyuhan nasu yace ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku yi takawa me yasa dan ku tsira saboda inna zalzalatas sa'ati shay'un adhim girgizar ranar tashin alkiyama abu ne mai girman gaske wanda ya wuce duk inda kake zato kake tsammani duk yadda kake zata ya wuce nan duk tsammanin da kake na firgicin wannan wuni ya wuce shi yasa ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ranar tashin alkiyama an ce kowa yanda mahaifiyarsa ta haife shi haka zai fito daga kabarinsa annabi yace haka maza tsirara mata tsirara maza na kallon mata mata na kallon maza yace Aisha abun ya wuce yadda kike tsammani kowa ta kansa yake ba ta wannan ake ba kowa yana ta kansa ai ba wannan kan ba a tashi saboda girman al'amarin wannan wuni shi yasa Allah ya ce inna zalzalatas sa'ati shay'un adhim dan Allah ya fito maka da girman wunin girman sha'anin wannan wuni da tashin hankali da ke tattare da wannan wuni sai fara bugo maka misali na abubuwan da za su faru na tsanani da za su fito maka da girman sha'anin wannan wuri yace yauma tarawnaha tadhalu kullu murda'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tar macece da goyo za ta cizge goyon ta yi jifa da shi ina za ta yi haka a duniya yadda mace take son danta ta shaku da danta dan akwai ta tambaya da aka mana shekarar da ta gabata a wannan majalisi cikin mata ƴan uwa mata masu halartar wannan tafsiri tace malam Allah ya bani baby kuma sai karɓa abun sa na shaku da baby nan ina son ta ban san laifin da nayi wa Allah ba tace kuma abun yana damuna a raina saboda di yadda uba ya kai ga santa to mahaifiya ta fi shi mahaifiya tana shakuwa da ɗa in yayi bacci tayi bacci in bai bacci ba ba za ta yi ba bashi da lafiya batta da lafiya tana da yana da lafiya tana da lafiya yana dariya tana dariya yana kuka tana cikin zulumi da tashin hankali an zo da kamammun yaki fursunonin yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yaki an zo da fursunonin yaki cikin su akwai wata mace kana ganin ta alamun ta shayarwa take sai tana bibiyar jarirai cikin fursunonin yaki duk inda ta ga jariri sai ta dauke shi ta rungume shi sai ta shayar da shi duk inda ta ga jariri sai ta kenan tana neman jinjirinta tayi kewarsa sai take nuna jin kanta da tausayinta ga waɗannan yaran ta san su ma iyayensu na kewarsu to shi yasa sai ta dauke shi sai ta rungume sai ta shayar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallanta sai ya ce wa sahabbansa wannan mata kuna ga za ta dauki danta da haninta ta jefa shi wuta, suka ce ina ba zai taba yiwa ba haka ya rasulullah. Sai ce to tausayin da ubangiji yake yi wa bayinsa yafi tausayin da wannan mata take yi wa danta. To ranar gobe kiyama duk shakuwar uwa da 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 kaunar da ke tsakanin uwa da 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 jin kan da ke tsakanin uwa da 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 tausayi saboda tashin hankalin wannan rana, haka za ta cizge wannan dan ta jifa da shi tana ta kanta. Zai nasihawa abokin hulɗarsa ko ta kasuwanci ko sana'a akan yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya masa ya aiki da su, amma shi kuma ba zai bi manzon Allah ba. To shine a nan gurin ubangiji ya mayar musu da martani cewar ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Shin yanzu za ku na umurtar mutane da aiki na da'a, wa tansawna anfusakum kuma ku mance da kawunanku, ba za ku yi wa kawunanku umurni da aiki na da'a ba, wa antum tatluna al-kitab, alhali ku masu ilimi ne shine ma'anar wa antum tatluna al-kitab. Saboda mai ilimi idan ya danne iliminsa ya hau kai ya zauna, munanan ayyukansa sun fi girma gurin ubangiji sama da aikin jahili. Wanda zai abisa jahilci nasa yana da sauki akan wanda ya sani ya take. In kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Idan ya zama baka sani ba kake wannan aiki mummuna, ma'ana akan jahilci, wannan musiba ce akan ka. Amma wa in kunta tadri, in har ya zama ka sani ka take sani, fal musibatu a'zamu, musibar ta fi girma. Kenan wanda ya sani ya take sanin nasa, musibar tasa a gurin ubangiji ta fi girma. To shi yasa a nan gurin Allah ya ce wa antum tatluna alkitab, alhali ku kuna karanta littafi kuna da ilimi, kun san cewar abun nan da kuke yi ba daidai bane, kuma kuna ma nasiha wa mutane kar su yi shi. Wannan wani irin tunani ne? Abul Aswad Ad-Du'ali yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idza fa'alta azim wabda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat fa anhu fa anta hakim fa hunaka yuqbalu in wa'adta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim. Yace la tanha an khuluqin, karka hana wani hali mummuna, karka hana mutane aikata wani hali wanda yake mummuna ko wani aiki wanda yake nasa. Wata atiya mithlahu, kai kuma ka zo kana aikata irin wannan aikin da ka hana wani ya aikata mummuna. Yace arun alaika, wannan abun kunya ne a kanka, ka hana wani ya aikata aikin sako ko ya aikata wata ɗabi'a mummuna, kai kuma ka zo kana aikata, wannan abun kunya ne a kanka. Idza fa'alta, in har ka aikata haka, azimu, abu ne da yake mai girma, abun kunya ne kuma abu mai girma. Yace wabda bi nafsika, in ka tashi nasiha fara da kanka, ai sai an gyara gida a fita waje. To fara da kanka, gabanin ka tsallaka ka je ga walinka. Yace wabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha, ka fara da kanka ka hana kanka miyagun ɗabi'unta. Fa idin tahat, in har zuciyarka ta hannu daga munanan ɗabi'u, fa anta hakimu, kai ka zama mai hikima. Mai hikima shi yake fara hana kansa kafin ya tsallaka ya tafi zuwa ga waninsa. Yace fa hunaka yuqbalu in wa'adta wa yuqtada, magana da muka yi jiya a nan ne, in ka hana kanka kayin naka ya hannu, to in kai wa'azi sai a karɓi wa'azinka kuma a yi koyi da ayyukanka kyawa. Shine in wa'adta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'lim, sai ai koyi da abubuwan da kake aikata da kuma maganganun da kake furtawa, sannan karantarwan da kake kuma ya amfanar. Idan sautari da dama wanda yake aikata saƙo, in ya karantar da mutane ba lallai karantarwar ya yi amfani ba, saboda karantarwar nasa idan ya fita daga baki a iyakun ne zai tsaya, ba zai shiga zuciya ba, saboda shi ma karantarwar ba daga zuciya ya fito ba. To wanda zai saurare shi, karantarwar ba za ta shiga zuciya ba, sai ta tsaya a iyakun ne ya ji, amma ɗauka kuma ba lallai ba. To amma idan ya zamanto karantarwar tasa tana fitowa ne daga zuciya, to in ta tashi zuciya za ta shiga, ba za ta tsaya a iyakunna ba. Kunna dai hanyar da za ta bi ta isa zuciya ce. Wannan shi ne tasirin ya zamanto kai ka ƙaurace wa aikin saƙo, ka lazumci aikin ɗa'a wajen neman yardar Allah maɗaukakin sarki. To a nan ne duk lokacin da ka karantar da al'umma, al'umma za su amfana da karantarwarka, ta yadda in ka furta maganar tana fitowa daga zuci, wanda ke saurarenka shi ma za ta shiga zuci, a nan kuma sai ta masa amfani. To amma idan babu ita tare da kai, to maganar za ta zamanto iya baki take fitowa, a yayin da in ta fito a iya baki kawai a iyakunna za ta tsaya, ba za ta gangara ta shiga cikin zuciya ba. To Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin martani na ƙarshe da yamma wannan al'umma, sai ce musu afala ta'qilun, shin ba ku da hankali ne? Saboda wannan ɗabi'a ce ta mara hankali, ya umurci wani da kyakkyawa shi kuma baya yi, ya hana wani mummuna shi kuma yana aikata mummunar, mai hankali baya haka. Kalmar al'aqlu fassararta ita ce hankali. Me yasa aka kira ta da wannan suna, aka kira ta da al'aqul? Saboda shi wanda yake mai hankali yana amfani da wannan hankalin nasa wajen aikata duk abin da zai amfane shi. Mai hankali, hankalin nasa zai yi tafiya je ya aikata abin da zai amfane shi. Yanzu misali darwashin wuta da aka ajiye shi, mahaukaci ai zai iya zuwa ya kama ya danke, ko da zai kona shi, sai dan ya kona shi ya ce wayo ya yar, amma ba zai hana wani darwashin da ke kusa ya sake damkarsa ba, saboda mai babu hankali da zai hana shi aikata abin da zai cutar da shi. Za ka ga mahaukaci ya shiga tsakiyar titi yana tafiya, ga dab nan tana zuwa amma bai damu ba. Me yasa? Saboda ba hankali da zai hana shi kai kansa gurin da zai halaka. To amma kai kuma mai hankali, ba yadda za a yi ka zo ka shiga tsakiyar titi kana hango dab tana tahowa. Saboda me? Hankalin naka zai hana ka jefa kanka gurin da za ka iya halaka ko rayuwarka ta salwanta. Garwashin mutane ka gan shi a ajiye a gabanka, hankalinka zai hana ka damke wannan garwashin mutan, saboda ka san in ka damke zai cutar da kai. Wannan shi ne amfanin hankali. Hankali yana tura mutum ya aikata abin da zai amfane shi. Shi yasa ma a Larabci aka kira shi da al-aql, li'annahu yu'qalu bihi ma yanfa'u sahibahu, ko ya'qilu bihi ma yanfa'u sahibahu. An kira al-aql da aql saboda da zai amfani ma'abocinsa, ma'abocinsa da wakata ne. Kaga bisa ɗabi'a ne mai hankali, tunda ka san cewar wannan abin duk wanda ya aikata shi zai amfana, kai ma ya kamata ka aikata shi, saboda hankali yana tura mutum ya aikata abin da zai amfana da shi. Sannan bisa ɗabi'a ta hankali, ka san cewar wannan abin in ka aikata shi za ka cutu, to mai hankali ba zai aikata ba. To su za su ɗora wani ya aikata abin da zai amfanar da shi, su hana shi aikata abin da zai cutar da shi. Kaga wannan aiki ne na hankali, amma kuma su ba za su aikata ba, sai zama kamar ma ba su da hankali. Tunda mai hankali baya bari abin da zai cutar da shi ya zo ya same shi, zai kokarin kauce masa. To su kuma da za su umurci wani ya kauce wa abin da zai cutar da shi ta hanyar saƙo, alhali su kuma suna aikata saƙon, sai suka yi daidai da wanda ba shi da hankali. Shin yanzu ba ku da hankali? to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala anan yace afala ta'qilu, to sai ubangiji a ayar da ta biyo bayan wannan yace ummar yahudawa tunda yanzu su ba sa aikata kyakkyawa amma za su umurci wani ya aikata, za su kuma aikata mummuna su hana wani ya aikata, to ubangiji saboda kauna da yake yi wa bayansa da tausayi da yake yi wa bayansa da yanda yake nufin bayansa da alkai, duk da haka dai ubangiji bai yi fushi ba, sai ya ci gaba da dora su akan turbar da za su bi wajen aikata abin da zai amfanar da su, sannan kuma nisantar abin da zai cutar da su, sai ce wasta'inu bis-sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
Wannan aya da alaran ma karanta ta 45 a surar nan ta biyu ta Baqara, Allah sai ya ci gaba da dora wannan al'umma ta Yahudawa bisa ga abin da zai taimaka musu wajen aikata kyakkyawa da kuma nisantar mummuna. Kenan ƴan uwa, ubangiji yana nufin bayinsa da rahama, ubangiji baya nufin mu da azaba, ubangiji yana nufin mu da sauki, ubangiji yana nufin mu da sassauci. Yace wasta'inu bis-sabri was-sala, ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ta hanyoyi guda biyu, ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko bis-sabri, da hakuri, wannan ita ce hanya ta farko. Abinda ake nufi da as-sabru a gurin malaman larabci shine al-habsu, kangewa. Wannan abin da ake nufi da as-sabr kenan. To amma a mahanga ta shari'a shine suka ce kange, mutum ya kange kansa daga fusata dangane da kaddara ta ubangiji wacce za ta faru da shi mai raɗaɗi. Wannan ma'anar da malaman addinin musulunci suka ba wa kalmar as-sabr ke. Wasu kuma suka ce ma'anar as-sabr shine mutum ya doge, ya jajirce wajen aikata aikin da, sannan kuma da nisantar aikin saƙo, da kuma danna zuciyarsa bisa ga abin da zai same shi na kaddara na ubangiji mai raɗaɗi. Kace wannan shine ma'anar, wannan ita ce ma'anar as-sabr. To ubangiji subhanahu wata'ala a nan gurin yana sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu mablagatun li akhihi min irbihi aw shay'in falyatahallahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani wanda a gurinsa akwai abin zalunci na dan uwansa da ya zalunce shi, ko min kashin wannan abin zalunci, sawabin mutuncin sa yake ta, rigar mutuncin sa yake ta, ko kuma wani abu ne nasa na haƙƙin sa ya danne, to yi kokarin warware wannan abin na haƙƙi da yake tsakaninsa da wani da ya danne, in ma ko ya nemi ya fiye sa kuma mayar masa da kayansa kafin wani wuni ya zo, wanda wannan wunin babu dinari da za ka ɗauko ka biya haƙƙin wane da ka danne, dukiyar wane da ka yi rubda ciki su wane da su wane da su wane, a wannan wuni babu dirhami da za ka zo ka biya da shi, babu dinari babu dirhami, kamar a ce ba naira da za ka zo ranar gobe kiyama, ba dala da za ka zo ranar gobe kiyama na hakokin bayan Allah da kai rubda ciki a kai, babu naira da za ka zo ka biya da shi, babu dala da za ka zo ka biya da shi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana da ruwa amalu sana wannan wanda ya danne hakokin bayin Allah idan ya zama yana da ayyuka na kwarai da yawa ukhida minhu biqadr madlamati madlamati za a dauka daga wannan ayyuka nasa na kwarai gwaggwadon abin da ya zalunta ya danne na hakokin bayin Allah sai a ba su a biya musu haƙƙinsu gwaggwadon abin da ya danne na haƙƙoƙin bayin Allah za a ɗibo daga ayyukansu kyawawa a biya musu haƙƙinsu ɗan uwa to yaushe kai aikin da za a samu tarin ladan da za a biya mutanen da ka danne musu haƙƙoƙinsu mutanen da ka zalunce su shi ya sa in ba Allah ne mana tawfiki ba ɗan uwa aka samu gyara a jagorancinmu na ƙasa ina tausayin zuwa gabanin mu in suka je suka haɗu da Ubangiji al'amarin ba daɗi Allah shiryar da su ba wai haushinsu muke jin ba tausayinsu muke ji saboda al'amarin duk yadda kake tsammani wallahi ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yace in lam yakun lahu hasanatu in ya zama a duniya kawai masha asayi bayan ya zalunci mutane ya danne musu haƙƙoƙinsu kuma bai tsaya yayi da'a da za a ce gashi yana da lada ba ukhida min sayyi'ati sahibihi fa humila alayhi sai zama mutanen da ya zalunci su ya danne musu haƙƙoƙinsu yanzu dole ne za a yi kisasi a biya musu haƙƙoƙinsu shi kuma an duba ba shi da ayyukan lada da yi da za a kwaso a biya musu haƙƙoƙinsu to yanzu abin da za a yi dole dai haƙƙin sai an maida shi sai a yi ta ɗebowa daga zunubansu ana rage musu zunubansu ta yadda za su samu damar shiga aljanna da sauri a rarrage musu zunubansu shi kuma sai a fara masa dole dai sai an biya wannan haƙƙi ko da shi bai yi aikin lada da za a ɗibi ladan nasa a ba su a madadin zaluntarsu da danne musu haƙƙoƙi da ya yi ba to za a ɗebo daga zunubansu a zuba masa shi yasa annabi ya ce lato addunnal huquqa ranar gobe kiyama fa dukkan haƙƙoƙi sai an dawo da su komin ƙarancin haƙƙi da ka danne na wani to sai an kwata masa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan duka yana fito mana da girman wannan wuri har ila yau Imamu Muslim wani hadisi makamancin wannan hadisi da na karanta wanda an samo shi daga Abu Huraira shi ma Allah ya yarda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa a tadununa mal muflis shin kun san wane ne kwallashashe sai suka ce al muflis fina ya rasulullah man la dirhama lahu wa la mata ha kwallashashe cikin mu manzo Allah ai shi ne talaka wanda ba shi da sisin babu wanda ai shi ne kwallashashe annabi yace ina kai bata ba shi bane kwallashashe yace al muflis min ummati kwallashashe cikin al'ummata shine wanda ya ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin shine wanda zai zo ranar gobe kiyama yayi sallarsa cikin jan guda biyar a wuni kowane wuni yana kokarin yin sallarsa cikin jan guda biyar baya musu baya kwashi wasu yami ne ya yi ƙoƙarin yin azuminsa na Ramadan duk shekara ya zo da shi ake azumi har a kare yadda ya kamata wa zakatin ya yi ƙoƙarin fitar da haƙƙin Ubangiji cikin dukiyar da Allah ya bashi na zaka amma kuma wa ya'ti qadshata ma hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha zai zo ranar gobe kiyama ya kukkura ma wannan ashar ya ci mutuncin wannan ya yi kazafi ma wannan ya danne haƙƙin wancan ya cinye masa dukiyarsa wa safaka dama hada wannan kuma ya zubar da jininsa wa daraba hada wannan kuma ya dake shi wancan kuma ya yi gulmansa ya yi gibarsa to idan ya zo gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi sai a zo wajen kisasi wajen biyan bashi wajen sauke haƙƙoƙi sai a ɗauka daga kyawawansa sai a ba wannan a ɗauka daga kyawawansa a ba wancan fa in faniyat hasanatu idan kyawawan ayyukansa da yayi a nan duniya sun ƙare wajen biyan haƙoƙin mutane da ya danne a lahira. Kabla an yi ƙudama alayhi, kafin a gama biyan bashin abin da ke kansa na haƙoƙi, ukhida min khatayahum, sai a yi ta ɗebowa daga zunubansu, faturihat alayhi, sai a zuba masa, thumma turiha fil nar, sai a je a jefa shi cikin wuta. A ganin shi ne fallashasshu a duniya nan ya yi aiki tukuru, amma matsalar ya danne haƙoƙin mutane. Ladan ayyukan da ya yi Allah baya zalunci an ba shi ladansa, amma kuma za a ɗiba daga ladaddakin nasa a biya mutane haƙoƙinsu da ya danne. Idan ya zamanto ba a ƙarasa biya ba na haƙoƙin mutane, kuma ladansa duk sun ƙare, an kwashe duk an biya mutane bashin haƙoƙin da ya danne nasu a duniya, sai a yi ta ɗebowa daga zunubansu ana zuba masa. To daga ƙarshe kuma sai a je a cilla shi cikin wutan jahannama, kaga rayuwa ba ta yi kyau. To shi ne a nan malamai suka ce la tajzi nafsun an nafsin shay'an, wannan banda azzalimi da kuma wanda aka zalunta, su kan sashe dole ya amfanar da sashe a wannan munin, ko da shi azzalimi ya ki ko ya so, sai an cira daga kyawawan ayyukansa an amfanar da wanda ya zalunta, su ne kawai za a samu rai ta amfanar da wata rai, saboda ai ya cuce shi a duniya, ya danne masa haƙoƙinsa a duniya. To shi yasa a ranar gobe kiyama a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala dole sai an biya waɗannan haƙoƙi. To wannan siffa ta farko kenan cikin siffofin wannan wuni da Ubangiji ya ce mu ji tsoronsa, la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Sai siffa ta biyu cikin siffofin wannan wuni, Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu, sannan ita wannan rai ba za a karɓi ceto daga gare ta ba, ba za a bayar da cetonta ba, ba za ta samu ceto ba, wata rai ba za ta amfanar da wata rai ba, sannan kuma har ila yau wannan ran ba za ta samu ceto ba ranar gobe kiyama. Daga cikin siffofin wannan wuni babu ceto, kenan ranar gobe kiyama ba ceto. Akwai ceto, to amma mai sa a nan Ubangiji ya ce ba za a karɓi ceton wannan ran ba? In har akwai ceto ranar gobe kiyama, Ubangiji a nan kuma ya ce wala tuqbalu minha shafa'a, daga wannan ran ba za a karɓi ceto ba, wanda zai zo ya ceto a kan wannan ran ba za a karɓa ba, babu ceto. Kenan daga cikin siffofin wannan wuni babu ceto, kenan kwata-kwata babu ceto, amma na ga an ce akwai. To me yasa Ubangiji a nan ce ba za a karɓi ceton wannan ran ba? To a nan malamai sai suka ce wannan zai nuna maka ceto ya kasu kashi. Ai ceto shi ne a larabci ake cewa ashafa. To amma gabanin mu duba kashe-kashen ceton, menene ma'anar ceto? Tunda Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a, me ma'anar ashafa'a? Shafa'a ma'anarta a larabci shi ne kama ƙafar wani don jawo wa kanka amfani, ko kuma tunkuɗe wa kanka cuta, wannan ma'anar da malamai suka bayar ke, ko kuma janyo ma wani amfani da tunkuɗe ma wani cuta, kai ka zama sila ko sababi na janyo ma wani amfani a gurin Ubangiji, ko kuma tunkuɗe ma wani cuta a gurin Ubangiji, wannan ita ce ma'anar ceto. To a nan da Ubangiji subhanahu wata'ala ce wala yuqbalu minha shafa'a, ai kaga a nan gurin Ubangiji ya kore ceto. To shine malamai suka ce wannan yana nuna maka ceton ya kasu kashi, akwai ceto korarre shine wanda Ubangiji ya kore shi, shafa'atu manfiya, ceto wacce take korarriyar ceto ita ce wacce Ubangiji ya kore ta. Akwai kuma shafa'atul mutbata, ceto wacce take tabbatacciya, wacce ce ceto korarriya ita ce wacce Ubangiji ya kore ta. To mawa aka kore wa ceto, kuma mawa aka tabbatar wa ceto? Allah ya kore ceto wa kafirai, kafiri ba zai taɓa samun ceto ba. ya tabbatar da ceto wa mu'minai, mu'mini zai samu ceto. Kenan ceton da Ubangiji ya kore anan ceto ne na kafirai, ko kafirai ba za su taba samun ceto ba. Akwai misalan cikin Alkur'ani karam na ceto korarri banda wannan da muka karanta anan.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قل لله الشفاعة جميعا
نعم دكما فما تنفعهم
فما تنفعهم شفاعة الشافعين
نعم kafurai Allah ya ce kuma tanfa'uhum shafa'atul shafi'in, ceton masu ceto ba za ta amfane su ba. Dan ka ji an kore ceto akan kafurai ne nan da aka ce wala yuqbalu minha shafa'a, kenan kafurai ba su ba samun ceto. Saboda me Ubangiji baya bada ceto sai ga mu'mini, kafuri Ubangiji baya bada ceton sa, musulmi shi ake bada ceton sa. To sai zaman to ceton da Ubangiji ya kore a nan ceto ce wacce ta shafi kafirai, amma mutum in dai musulmi ne to zai iya samun ceto, a cece shi daga wuta zuwa aljanna, ko kuma ya cancanci ya shiga wuta a masa ceto gurin Ubangiji ya zama an masa afuwa ba tare da an sa shi a wutan ba, a kai shi aljanna. Wannan ya kunshi tunkuɗe cuta. Abin da ya kunshi kuma jawo amfani, mutum ya shiga aljanna yana matakin ƙasa-ƙasa, a masa ceto gurin Ubangiji a ɗaga shi sama, ko kuma ya cancanci ya shiga aljanna amma gabanin ya shiga aljanna sai an yi ceto gurin Ubangiji, an nemi alfarma sannan Ubangiji ya ba da dama shiga aljanna. Wannan duka yana ɓangaren ceto na jawo amfani. Ɓangaren ceto kuma na kawar da cuta shi ne wanda yake cikin wuta, a masa ceto gurin Ubangiji, a fidda shi daga wuta, a kai shi aljanna. Ko kuma ya cancanci ya shiga wuta, a masa ceto gurin Ubangiji, a masa afuwa Ubangiji, a masa afuwa ba tare da an sa shi wutan ba, a maida shi aljanna. Waɗannan su ne kashe-kashen ceto guda biyu. Ceto wacce aka kore ta ita ce wacce Ubangiji yake magananta a nan, wala yuqbalu minha shafa'a, wannan ceto ce da ta shafi kafiri da mushriki. Duk kafiri, duk mushriki ba za su taɓa samun ceto ba. Horarri ya ce ceto a gare su. Ceto kuma tabbatacciya ita ce wacce ta shafi musulmi, wanda yake sako, wannan zai samu ceto, ko ya samu ceton annabawa, ko ya samu ceton bayan Allah na kwarai, ko kuma ya shiga ƙarƙashin rahamar Ubangiji. Ubangiji da kansa zai iya afuwa wasu bayi wanda sun cancanci a sa su wuta, Ubangiji zai ce ya musu afuwa, a tafi da su aljanna, sun shiga ƙarƙashin rahamar Ubangiji. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi,
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan.
Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha, lallan Allah madaukakin sarki baya gafara in an yi shirka da shi, amma yana gafara ma wani zulubi da bai kai shirka ba ga wanda ya dama. To zai shiga karkashin gafarar Ubangiji, ceto na Ubangiji da zai yi wa bayi shi da kansa a karar kansa, ya musu afuwa, sun yi sako, sun yi abin da suka ga dama, amma tunda musulmai ne Ubangiji bisa ga yalwa ta rahamarsa sai musu afuwa, ba za a sa su a wuta ba sai a tafi da su aljanna. To ceton nan ɗan uwa da ake bayaninsa a nan yana da sharuɗansa guda biyu. Mun ce akwai tabbataccen ceto, akwai korafi. To shi wanda yake tabbatacce, wanda za a yi wa musulmai masu saƙo, su ma musulman, yana da sharuɗa guda biyu. Ba haka kawai za a zo a yi ta mutane ceto ba, har sai an cika sharuɗa guda biyu. Duk wanda zai samu ceto sai sharuɗa guda biyu sun cika kafin ya samu ceto. Duk wanda zai yi ceto sai sharuɗa guda biyu sun cika kafin ya yi ceto. Akwai wanda zai yi ceto ranar gobe kiyama, akwai wanda za a yi wa ceto ranar gobe kiyama. Daga cikin nau'ukan wanda za su yi ceto akwai annabawa,
da manzanni za su yi ce tora na gobe kiyama gaba gare su akwai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin nau'ukan waɗanda za su yi ce tora na gobe kiyama akwai mala'iku kuma za su yi ce daga cikin nau'ukan wanda za su yi ce tora na gobe kiyama akwai salihan bayin mutanen kirki bayin Allah na kwarai daga cikin nau'ukan wanda za su yi ce to ranar gobe kiyama akwai kananun yara shi yasa in karamin yaro ya rasu in ka je ta'aziyya ba cewa ake Allah ya ji kansa galibi kuma haka za ka dumuna Allah ya ji kansa cewa ake Allah ya sa mai ceto ne saboda shi ba shi da zunubi tare da shi me ma'anar Allah ya ji kansa bahaushe da yake cewa Allah ya ji kansa me yake nufi na'am Allah masa rahama Allah masa afwa dama abubuwa guda biyu na mace yake bukata daga gurin ubangiji ubangiji ya tausaya masa sa'annan kuma ya gafarta masa kaga in ubangiji ya kama ya gafarta masa kenan ba zai kama shi da laifukansa in ya tausaya masa zai sa shi cikin ni'ima to shine ma'anar Allah ya ji kansa da bahaushe yake ba to shi karamin yaro shi kamar ai ba a rubuta zunubi ba za ka je kana ta Allah ya ji kansa me ya kamata ka faɗi Allah sa mai ceto ne ga iyayensa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani yake gaya wa mata babu wata cikin da ƴaƴanta kwaya uku za su rasu ba su balaga ba face sun zama wata garkuwa daga shiga wuta ma'ana su cece ta su kange ta daga shiga wuta sai wata mace ta ce ya rasulullah ko da biyu ne annabi ya ce ko da biyu ne wacce ƴaƴanta za su rasu guda biyu ƙananu ba su balaga ba za su cece ta daga shiga wuta ma'ana za su kange ta daga shiga wuta to ƙananun yara su ma ranar gobe kiyama za su yi ceto to amma duk wanda zai yi ceto cikin nau'ukan nan da muka lissafa ba zai iya yi ba sai sharuɗa guda biyu sun cika sharaɗi na farko sai Allah ya masa izini duk wanda zai yi ceto ba zai iya yi ba sai Allah ya masa izini sharaɗi na biyu duk wanda zai yi ceto ba zai iya yin ceto ba sai wanda Allah ya yarda ya ceta mun gane bayanin kai da za ka yi ceto ba za ka iya yin ceton ba sai da izinin Allah shi kuma wanda za ka ceta ba za ka iya cetonsa ba sai in Allah ya yarda ka cece shi ma'ana yana cikin wanda Allah ya yarda shi amma matuƙar baya ciki ba za ka iya cetonsa ba misali kafiri ai Allah bai yarda da shi ba to wannan ba za ka taɓa iya cetonsa ba har abada to kai kuma da za ka yi ceton ba za ka taɓa iya yin ceton ba sai Allah ya maka izini haka Allah ya tabbatar mana cikin alƙur'ani wa kam min malakin fis samawati
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
ومن آية دعال رمى كرم تماما تاهدي شرطاً قدامي Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'ika nawa ne cikin sararin samaniya la tughni shafa'atuhum shay'an wanda ceton su batta amfanar da komai ma'ana ba za su iya yi kowa ceto ba illa min ba'di an ya'dhana Allah sai bayan Allah ya yi izini kenan ba wanda yake sai ya ceto cikin su sai wanda Allah ya yi izini wa yarda kuma Allah ya yarda a ceci wanda za a ceta kun ga sharuɗa guda biyu su illa min ba'da an ya'dhana Allah sai bayan Allah ya yi izini da ayi ceton wa yarda kuma ya yarda a ceci wanda za a ceta wannan ayar ta hada sharuɗan nan guda to akwai kuma aya da ta zo a kebe take nuna cewar ba wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah ayar cikin suratu a ayatul kursi man dhal ladhi
yashfa'u 'indahu
Allah madaukakin sarki yace waye ne wannan da ya isa ya yi ceto a gurin Allah in ba da izinin Allah ba babu sai kuma wata aya a gefe wacce ta taƙaita da sharadi na biyu shine yardan ubangiji
wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi
ba sa iya yin ceto illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda su ceta to saboda haka ceton nan dole sai an samu sharuɗa guda biyu gabanin ceton ya fara wanda zai ceton sai Allah ya yarje masa yayin ceton sai Allah masa izini yayin ceton sannan zai iya yin ceton wanda kuma za a yi wa ceton sai Allah ya yarda a masa ceton kuma Allah baya yarda da kafiri da mushriki lokaci ya kore dan uwa bayani dai kan ceton nan bai karkare ba sai Allah makwabcin sarki ya kai mu darasin mu na gobe abubuwan da muka faɗa na dai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa su sakura kurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah makwabcin sarki ya gafarta mana wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya datar da mu da datarwarsa ya zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa ta mu ya adantar da mu cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته